sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta nemi a saki nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da kasar Faransa. Wani abu da masu sharhi akan lamarin tsaro ke gani ya kamata Najeriya ta yi taka tsantsan.
Wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai gwamnatin Faransa musamman wato ambassador da ministan mu na tsaro za mu hada kai mu zo mu rufa daki mu ce muna neman wani wace mafita babban kuskure.
Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani hadarin mota da yayin sanadiyar mutuwar mutum 17 a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalan da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 13 ne suka mutu a garin Beldweyne dake tsakiyar kasar Somalia yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya bayyana, bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makil da jami'an yankin da 'yan siyasa. Mai gan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin. A cewar wani rahoto na hukumar leƙen asiri ta site wacce ke saka ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda a intanet. Kungiyar 'yan ta'addan wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula ta kai har-haren biyu a cikin makonni biyu da suka gabata. Wasu ƙarin mutane 18 sun jikkata a harin na Beldweyne, kamar yadda gidan talabijin na kasar Somalia ya bayyana a shafinsa na Twitter. Wani shaida a Beldweyne ya ce ya taimaka an kwashe waɗanda suka jikkata bayan harin na hansi. An harba babababai cikin daren jiya a Sabra yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine, inda aka samu mummunan tashin bamababan da ke haifar da fargabar ke gaba da gwamza babban faɗin soji. Shugaban jamhuriyar Donetsk a yau Asabar ya ba da wani umarni na haɗa kan mazaje da za su iya gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin. An kuma haramta wa maza masu shekaru 18 zuwa 55 kaciwa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha da ke gabashin Ukraine. A wani labarin kuma, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata doka a yau Asabar na janye sojoji da aka shirya don tanadin gaba da suke atisayi. Wasu manazarta sun yi nuni da cewa wannan abu ne na shekara-shekara, amma ana gudanar da shi a watan Afrilu ba wai watan Fabrairu ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kudura aniyar mamaye Ukraine. Na yi na'am cewa ya yanke shawarar, muna da dalili na yadda da haka, in ji Biden yayin wani jawabi daga fadar White House jiya Juma'a. Tunda farko dai rundunar sojan Rasha ta sanar da cewa yau Asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda Putin da kansa zai sa ido a kai. Duk da haka Biden ya ce bai yi imanin cewa Putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gargaɗi Rasha a taron tsaro na Munich na shekara-shekara yau Asabar cewa idan ta mamaye Ukraine, Amurka tare da ƙawayenta da abokanan hulɗa za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Canada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin ƙasar. Bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin Ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba. Tun a jiya Juma'a ne aka fara yunkurin gyaran, kuma an ci gaba da shi har zuwa dare. Tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar, kuma an kama masu zanga-zanga sama da 100 yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka hada da wasu akan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu. An samu arangama da dama jiya Juma'a, an ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu, kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su. Masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi, wanda ya tilasta wa 'yan sanda daura damara da samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya a cewar sanarwar 'yan sanda. India da hadaddiyar daular Laraba sun rataba hannu kan wata yarjejeniya jiya Juma'a, inda kasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin kasashen biyu zuwa dala biliyan 100 nan da shekaru biyar. Wannan dai shine na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da New Delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa. Masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya, lokacin da India, wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa, lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge. An dai rataba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin Prime Minister Narendra Modi da yarima mai jiran gado na UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
A gaida Muhammad Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ko bangaren rahotannin Najeriya ta nemi a saki nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da kasar Faransa don ganin kowane bangare ya ci muryar yarjejeniyar. Kwararru a fannin tsaro na gani akwai bukatar hukumomin Najeriya su yi taka tsantsan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Ministan tsaron Najeriya Major General Bashir Salihi Magashi yace domin cimma bukatun tsaro na kasashen Najeriya da Faransa akwai bukatar sake nazari don sabunta yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashen biyu. General Magashi na bayyana hakan ne yayin da jakadiyar Faransa a Najeriya, Ambassador Emmanuela Bratzman, ta ziyarce shi a ma'aikatar tsaron kasar. Ministan tsaron ya ce Najeriya da Faransa a kawayen juna ne da ke da muradi ga juna, da kuma ake da bukatar sake jijjiga waɗannan muradai don ganin alfanun su a zahiri. A saboda haka ya yi fatan samun sabbin matakai irin na dabarun tattaro muhimman bayanan sirri ta hanyar amfani da fasahar zamani, da hakan zai marawa kokarin da rundunar sojojin Najeriya ke yi wajen kare kasar nan. Kana yanayin Faransa da ta baiwa Najeriya damar samun cin moriyar fasahar zamani irin na kera kayan aikin sojoji a cikin gida. Jakadiyar Faransa a Najeriya dai ta nemi tattaunawar keke da keke kan ainihin irin tallafin fasaha da Najeriya ke muradi, inda kuma ta wada tabbacin marawa Najeriya baya don kawo ƙarshen fashin teku a gabar tekun Gini da kuma aika-aikan ta'addancin Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To sai dai kuma a kwararru a Najeriya irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, na ganin akwai bukatar Najeriya ta yi taka tsantsan.
Wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai, gwamnatin Faransa musamman wato ambassador su da ministan mu na tsaro, zamu haɗa kai mu zo mu rufa daki mu ce muna neman wani wata mafita, babban kuskure. Kuma na san jawo hankalin gwamnatin Najeriya, shin mali ba ƴar uwanmu bace sun shiga wannan turkaniya tsakanin su da Faransa, har Mali tana ce musu su fice daga kasar? Sojoji ne fa da su da yawa kasar Mali. Idan a dabarance muke wannan tsari na yanzu magana da Faransa, to mu san a dabarance muke.
Wannan ziyara da jakadiyar Faransa a Najeriya ke kawo ministan tsaron Najeriya dai na zuwa ne a daidai lokacin da Faransa ke ci gaba da fuskantar kalubale a hannun kasashen da ta yi mulkin mallaka a yankin Sahel. Ambassador Suleiman Dahiru, ƙwararre kan sha'anin diflomasiya.
Yanzu Faransa, kamar yadda suke abubuwa suke faruwa da Gini da Mali da Burkina Faso, abubuwa ne da suka dagule wa Faransa. Dangantaka ya ji daya baci, kuma an ka tuna kwanaki ta Mali ta ce ta yanke dangantakan diplomasiya da Faransa. Faransa koyaushe suna so a dama da su, to yanzu kasashen da su suka raina suna juya musu baya. Za su so su yi kusa da Najeriya tunda Najeriya ita ce muhimmiyar kasa wannan shirya din.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin wannan ganawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Wani mummunan hatsarin mota ya auku a jihar Ogun dake kudu maso yammacin Najeriya a jiya Juma'a, wanda yayi sanadiyar mutuwar mutum 17 a lokacin da wata tankar mai ta haddasa karan motocin bus guda biyu. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aika mana da wannan rahoton.
A jiya Juma'a aka yi wani mummunan hadarin mota a kusa da gadar Asari akan tagwayen hanyoyin Lagos zuwa Ibadan, wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane 17. Kof Commander Ahmed Umar Eldu shine komandan hukumar kiyaye hadura a jihar Ogun.
Wato abin da ya faru karo haru ne tanka ta yi, wanda ya sa suka zo suka yi gamura ta kuma gama da wata bus ma wadda ke kai akan Abuja, kuma sai aka samu matsala kun yanzu da aka ci wuta ta tashi har mutan da ke cikin bus din suka kore mutum 17.
Bayan waɗannan mutane 17 mutum nawa na ji rauni a cikin wannan mota?
Ba za a ce an samu rauni ba, sai dai a ce kai mutum guda ya ji aka fashi ne a tsari direban da yake tanka din direban da aka dinba ba shi ba ya kiri ya gudu, so ko ya samu rauni ko bai samu rauni ba sai bai rai gudu saboda ya san illa abin da ya aikata.
A wani wuri ne wannan lamari ya faru?
Wannan abu ya faru a kusa da Isara Bridge a Ogiri a hanyar Lagos Ibadan Express.
To wannan tanka daga ina take zuwa, kuma ita ma wannan bus daga ina ta fito?
Wannan tana ta fito daga Ibadan ne zuwa Lagos, so tanki shi kuma ya yi yaro hannu da zai hannun da ba nashi ba, shi ma ana cewa rufin shi zai je Ibadan ne amma sai ya yaro hannu line da ba nashi ba, kaga sai ya bi hanyar idan da ya taso Ibadan Lagos da mukan ya bi Lagos Ibadan.
Rahotanni sun nuna cewa mutane sun kone kurmus, ba za a iya gane kamannin su ba.
Eh, wanda kawai za a iya ganewa ne ban gane mace biyu da namiji daya, to eh wannan namiji ne shi, babu wani a ce wannan wani ba, za a iya gane ta wannan namiji wannan kuma mace, gawaci guda uku sai su yi mutu ya gane wa irin haka tsaron da ta zuba ta. Amma kuma akwai wani abu da muke amfani da shi a wani fakulti interstate ne, wato tafiya daga jiha zuwa jiha za a yi abu wani fakulti ne ba da ana kiwa a gareji wato da shirshin mota shi ne cewa mutum ba su wakanda mutum ya fasu da fari mata fasu da zirin sun shi da lamba ce da lamba wani dashi za a yi kira ya sau kuɗa an samu da kira haka kuma za a gaya musu su ga abin da ya faru.
Ana iya cewa wannan mummunan hadari shi ne na farko a wannan shekara ta 2022.
A hakikanin gaskiya wannan shi ne a yasari mummuna na farko da ya faru a wannan shekara, da ba ma wannan shekara ba, har shekara ta 2021 da ta gabata kenan.
Da Ahmed Umar Eldu shugaban hukumar kiyaye hadura ta jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara funtuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka: ko yaya gurbatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030. Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara funtuwa na saurare, ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashen ilimin geografiya a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Adamawan Najeriya, wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka.
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Da na fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska a wajen bil'adama? To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gabaki da hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iska da ake fitarwa a ƙarshe an kai da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iska da ake fitarwa din nan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada ba shi daidai yadda zai iya rage wasu sun bada shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya ce kamar mu a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasar mu yayi a wannan taron ya bada bashi akan cewa a Najeriya za su kokari su ga su rage wannan yawan fitar iska nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya din kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100 kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya so ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi to amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne lalle kasashe masu tasowa sun suke da weak abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba dan ka duba an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk dai a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa din to a can dai naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka sai da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100 so da su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyar irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran wadansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kamar mai wanda ake samun ta daga ko kamar carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan ne haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambaya menene illan sada bin adama illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke faɗa tumaman yana yi wato global warming kenan a nan zaka samu temperature na duniya yana yin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zaman to wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abu zai haddasa shi ne canjin yanayi canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama kana karancinsa ba a shishe yake musu ba to sai ka gane sanadiyar wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wa'annan wuraren sai ya maida su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumama yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu ina so ka sani akan cewa da sauran masu jimma a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne so idan aka samu wannan ambaliya din to su ne zai fara cinyawa da fari sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura waɗansu wurare wanda suna da nisa da in ka duba abin da documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce na za ta gani mafi yawa an samu ambaliyar ba na kaɗan ba. amma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacciyar iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil adama wanda inda yafi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi, amma idan ko yayi kasa da wannan percentage ko ko yayi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam, musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan, to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi, so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ya asararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer, wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi sabida ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa, so yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da cikin kansa. To shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto haske ranan zuwan shi kuma sai ya dama wancan shi yake tare shi, yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a wadansu wurare, to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin wato blood cells, wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka, to yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba, so idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba, kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma, so sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko ko an yake su ba za ka ji ba ma, sai ya zamanto ɗan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara rashin lafiya, to zai zamanto kaman mutum yana raye ne kuma kusan mutuwa ne yake, to yana da illa sosai ga lafiyar ɗan adam. To shi yasa duk hankalin duniya ya tashi yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbataccen iskan da muke fitarwa ne, mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinna kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fitar iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Benelux, wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu Benelux su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya, so aka ce wannan gurbataccen iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afrika masu tasowa 53, yawan Afrika kasashe 53 da yake wato countries guda 53, wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu da Netherlands the highly industrialized nations of the world, abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afrika gabakidaya put together su 53 nan suke fitarwa, to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gabakidaya inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita, amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da an yadda kuma za a yi shi za a yi shi, amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsayi da har a cima burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP 26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama dake Adamawan Najeriya da wakilinmu a shirin Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa Allah kai mu makon gobe lafiya.
Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice.
An dakatar da wata tsirin Najeriya Blessed Okagbare har na tsawon shekaru 10 sakamakon samun ta da laifin amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a gabanin soma wasannin motsa jiki na Olympics na birnin Tokyo na kasar Japan. Okagbare wadda ta taba lashe lambar azurfa a wasannin Olympics na duniya a shekara ta 2008 an dakatar da ita ne a watan Yuni shekarar da ta gabata a yayin da take kokarin fafata matakin kusa da na ƙarshe na tsirin mita 100 na gasar wasannin Olympics bayan da binciken da aka yi mata a watan Yuni ton a Najeriya ya nuna cewa tana amfani da kwayoyi. An yanke mata hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru 5 bisa laifin amfani da kwayoyin. Kana kuma aka ribanya hukuncin zuwa shekaru 10 saboda kin ba da hadin kai a lokacin bincike. A yayin da kafafen sada zumunta na yanar gizo suka ci gaba da nuna rayuwar wani tsohon dan wasan kullun kafar Najeriya Kingsley Obeku, kaptain din kasar Ahmed Musa ya taimaka mata da kyautar kudi har naira miliyan 2. Obeku wanda ya taba wakiltar Najeriya a tawagar ɗan wasan kullun kafar kasar da suka lashe lambar zinare a gasar wasannin Olympics na Atlanta a shekara ta 1996 ya shiga wani mawuyacin halin rayuwa wanda ya kai shi ga tuka motar tafi don neman abin sakawa a baka. Ya don labarin ne ya ja hankalin Ahmed Musa wanda nan take neme shi ya kuma aike masa da tallafin kudin ta asusun banki. Obeku ya tabbatar da haka inda ya bayyana jin dadi da farin cikin sa akan kulawar da ya samu da tallafi daga Ahmed Musa da ma daukacin yan Najeriya da suka nuna damuwa akan halin da ya tsinci kansa a ciki. A Ingila kuma kungiyar kullon kafar Chelsea ta sami nasarar doke Crystal Palace da 1-0 da nema a wasan Premier ta wannan makon. Lamarin da ya sa ta ci gaba da kasancewa ta uku a teburin gasar da maki 50. Zakarun na Nahiyar Turai da kuma ta lashe kofin kungiyoyi na duniya a kwanan nan. Tana da tazarar maki 13 tsakaninta da Manchester City da ke saman teburin gasar. Duk da yake dai akwai bambancin wasa ɗaya tsakaninsu da Chelsea din bata buga ba a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau. Arsenal ta ci gaba da samun nasara inda a yau ta doke Brentford da ci 2-1. Liverpool ma ta yi galaba a kan Norwich City da ci 3-1. Southampton ta doke Everton da ci 2 da nema yayin da Aston Villa ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Watford da ci 1 da nema. Ana ci gaba da samun takaddamar shugabancin ƴan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila tsakanin Harry Maguire da Cristiano Ronaldo. Wata mujallar wasanni ta Miro ta rawaito mai horar da ƴan wasan kungiyar Ralph Rangnick yana tabbatar da aukuwan lamarin inda yake bayyana shi a matsayin rashin dattako. Rangnick ya ce ba wannan ne ya dame shi ba. Don haka ne ma ya sa bai taba zancen shugabancin ƴan wasa da kowa ba a kungiyar. To sai dai ya jaddada cewa Maguire shine captain din kungiyar kuma shine zai ci gaba da rike mukamin a halin yanzu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Akalla mutane 13 ne suka mutu a garin Beledweyne da ke tsakiyar kasar Somalia yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya bayyana, bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makil da jami'an yankin da 'yan siyasa. Mayakan kungiyar Al-Shabab sun dauki alhakin kai harin, a cewar wani rahoto na hukumar leken asiri ta site wacce ke saka ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda internet. Kungiyar 'yan ta'addan wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula ta kai har-haren biyu a cikin makonni 2 da suka gabata.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.